kamar a yanzu ne ka ce kana da lesson na gani na fada a ce ina yaushe muke ina ko police ma yana neman ya gagara a yi maganar lesson kala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma innaha satakunu lamarin da sha'anin nan gaba sai kun ga kun yi haka iska mai tsanani ta taso manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan iska ta motsa ne da fitowar wani munafiki Allah ƙara dagare shi ya ce muka je madina muka samu wani babba daga munafukai ya mutu ya ba da labari cewa sayyidina Usman jama'a ce azzalima za ta kashe shi cewa jinin sayyidina Usman zai dugo a kan fadar ubangiji tabaraka ta'ala ta fi kan Allahu samiul alim yana da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci daga kuruma daga wata akuya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akuyan nan tana ba da labari cewa ita an dauke ta ne ba da izinin ma'abutanta ba aka duba a ciki sai ko gashi labarin haka ne da aka bincika sai aka gano haka Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi da soyayya da soyayya da badaƙantaka da kusaci da kusaci da hawa da ɗaukaka shi zuwa sama da kuma cewa yi wa annabawa sallah alayhi salatu wassalam ya wadda addu'a wato da yi musu shaida da kuma tutar yabo da albishir da gargaɗe da kuma shari'a da amana da shaceto da tausayawa halitta gaba ɗaya cewa shi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ceto babba a sa an yaba saka rabbuka maqama mahmuda da bashi yadda da cika ni'ima da yafewa daga abin da ya gabata da abin da ya jinkirta da ya yi zuciyarsa yalwatar ƙirjinsa da kuma rinjayen hankali da sarya nauye-nauyensa da ɗaukaka ambatansa da buyaya ta taimako daga Allah da saukar nutsuwa gare shi da ƙarfafa shi da mala'iku da ba shi littafi ƙur'ani da hikima da ayoyi bakwai da ake maimaita su da ƙur'ani mai girma wanda bayan da za a yi magana da ba gaskiya ba ta je gare shi ko ta gabansa ko ta baya da cewa ubangiji da mala'ikunsa su ne masa salati da kuma cewa an ba shi dama ya kwance cikin mutane da abinda Allah ya fahimtar da shi da ta kuma bainar nasu bi ma arakallahu da cewa kuma ya ajiye nauye-nauye da kunce-kunce daga al'umma sawai ra'u anhumu asrahum wa lagalalan lati kanat alaihim da cewa ubangiji ya yi rantsuwa da sunansa da ansa addu'arsa da raya matattu da ziyar da wanda suke kura mu da dawo da rana da juya aini da kuma tsinkaya bisa gaibe da cewa girgije ya yi masa inuwa da cewa ya warkar da raɗaɗe-raɗaɗe da kuma karewa daga mutane zuwa wani wannan daga abin da Allah ya tanada gare shi a gidan lahira daga girmame-girmame da azuke-azuke yana da kibance-kibance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah an haife shi abin yau kugunu tsabtatacce abin yankewa cibiya cewa guda ba ta sauka a kansa tufafin manzon Allah bai dauda domin abin da yake kawo dauda zunubi manzala kuma bayan da za a yi zunubi ma a je wajen sa sallallahu alaihi wasallam washin rafa wa rama majada wa azzam Allah ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya ɗaukaka shi dauda ba ta samunsa a ƙirwarsa ba ta afuwa a kan ƙasa ba ya hamma cewa ƙasa tana haɗe duk abin da ya fito daga gare shi min al'aza daga irin abin da yakan fito daga mutane ba a ganin wani abu daga gare shi imam muslim ya fi da hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji tabaraka ta'ala ya naɗe min ƙasa gaba ɗaya na gagarashinta da yammacinta da sannu sarauta mata za ta kai abin da aka naɗe daga ƙasar gare ni buhari ya fi da hadisi daga hadisi jabir bin abdullahi Allah ya ƙara da gare shi cewa ruwa ya bubbugo daga tsakanin yatsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya suka yi alwala suka sha alhadisu mutum 315
Abu wata marar kuma suna 315 wato aka ce kuma suna 300 wato wata marar kuma suna tsakanin mutum 70-80 da kuma hadisin salka guda biyu wanda aka diba daga ruwansu amma zama ba su ragu ba. Sayyidina Umar ya ce mu mun sha daga gare su alhali mun kai kamar mutum 40 tsakuwa ta yi ta tasbihi tsakon gani sun yi tasbihi a tafin manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan abinci ya kasance yana jin tasbihin abincin alhali yana ce bishiya ta yi gaisuwa ga manzon Allah haka nan ruwan wurin wakacin da aka aiko shi da kuma yadda kura ta shaida ma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ne ya wuce a halin tafiyarsa da wani raƙumi ana ɗebo ruwa a kansa yayin da raƙumin nan ya gan shi jarjara sai ya kururuwa ya sanya ƙirjinsa a kan ƙasa sai manzo Allah ya ce ya kai ƙarar yawan aiki ne cewa kuna masa kuna wahal da shi da ƙarancin abinci. Wannan hadisi na raƙumin nan hakim ya ce hadisi ne ingantacce ya wuce da wani raƙumin kuma a wata gona wadda take kadangantacciya yayin da raƙumin nan ya gan shi sai ya bege gare shi sai zama idanun raƙumin tana zub da hawaye sai manzo Allah ya ce da mai raƙumin raƙumin nan ya kawo ƙara cewa kana barinsa da yunwa kana bashi aiki ba ƙaƙƙautawa kana dawwamar da bashi aiki. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin wasu raƙuma guda biyu sun yi sujjada gare shi da mai su ya gajiya daga gare su ya tasa kama su amma da suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka faɗi suna masu sujjada ya zo a musnad Ahmad wata bishiya ta zo tana keta ƙasa har ta tsaya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam alhali yana bacci sai masa sallama min Allah ya mace bishiyoyi guda biyu suka haɗu har ya biya buƙatarsa tsakaninsu bayansu kuma amarau ma sannan ya umarce su sai suka ware suka rabu ya kiran wani donin da bino sai ya sauko daga cikin bishiyarsa har ya faɗo ƙas ya haɗe yana dubansa har ya je wajen manzon Allah sannan kuma bayan ya je ya gutsu wanda zai gutsura a jiki ya ce koma ya koma inda yake shi ma na hadisi hakim ya ce ingantacce ne yana daga wannan zancen dabbobi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisar barewa wanda wani balarabe ya kamata da ta shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne. Abu Dawud ya fitar hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni binar 60 badanatin cewa a soke tagoyi guda 6 yazdalif da ilai sai suka haɗu suna zuwa kusa ce tana ƙoƙarin tafi matsowa kusa gare shi cewa ya wacce ce zai fara da ita kowace Allah Allah take ma a fara da ita yana da kibanci kibanci manzo sallallahu alaihi wasallam abinda hadisin da hakim ya fitar da shi cewa an taɓa idanun Qatada ibn Nu'man ranar yakin Uhud ko a ranar Badar wa ƙalar rashadi ya ce a wannan ya faru ne bilhan da ke a yakin ganuwa har ta waɗo a kan kudu kukinsa a kan kuncinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita da hannunsa sai ta zama ta fi inganci a cikin idanun nasa guda biyu ta fi kaifin gani sa'ili ya ce wannan idanu ta zama ba ta yin ciwo idan ɗayan ta yi ciwo manzala ya yi tafi tofiya idanun sai da nadi da abi ɗalibi Allah gina maganarsa Allah ƙara da gane shi ranar yakin Haibara ya kasance yana ciwon idanu sai ta warke idanun ta warke nan take Baihaqi ya daɗe a tasa wayar ya zama ba ta sake ciwo ba ba za su da'ar ba ta sake wani nau'i na ciwo don ne ciwo ba wato ba ta yi cizara ba ba ta yi ciwo ba bayan nan wa kudi ya taito da jin an yanke hannun wani mutum ranar Badar ya zo yana rike da ita yana ɗauke da ita zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya mayar ɗan fara da hannunsa sai ko ta ɗan fara ɗin Buhari ya fi da hadisi cewa a rijiru Abdullahi ibn Atiq cewa an yi wa kafar Abdullahi ibn Atiq miki fabari a sai kafar nan ta Abdullahi ibn Atiq ta warke da sababin shafar manzon Allah min yi ne ha a nan take manzon Allah ya bada labari da guraren da za a kada kafirai a ranar yakin Badar, yana cewa nan ne inda za a kada wani, nan ne gurin da za a kada wani. Ɗaya daga cikin su bai ketare gurin da manzon Allah ya ayyana ba, ayyana al-Mustafa masari a kaumin fajara billazi qarahu al-qara'u, wanda ya ambata. Muslim ya ruwaito wannan.
Akwai mai tambaya a kan baitocin nan da ake faɗa, wato daga manzumar nawazir Saidi Abdullahi Al-Alawi. Manzumar Saidi Abdullahi Al-Alawi ya ce, man kana fi du'a'i rabbi huriqu umman nabiyyi kafirun muharraqu, wanda yana addu'a ko yana magana ya ce Ubangiji ya ƙona uwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta wanda kafiri ne, hukuncinsa a kashe shi, bayan ma an kashe din a ƙona gawarsa. Umar ibn Abdullah ne wani nabi wanda ya ce mai fa Annabi yana wani hali mummuna, fa za ka kufur. To ya faɗa haka ɗin kafirci ne, bittifaƙil masal, daga uwar ma baki ɗayan malamin masaba. Baki ɗaya malamin masabar Malikawa sun gama a kan haka. Wasabu nabihu, faɗa baƙar magana ga ‘ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to minista haka bi haƙƙihi, wanda duk ya wulaƙanta da haƙƙin wani daga cikin ‘ya’yan Annabi, zandaqatun da zaira ake rubutawa, ko bi haƙƙihi ne kuma. Zandaqatun haka ɗin kangara ce, zindiƙanci ne. Mai hukuncin zindiƙi cewa ana kashe shi ko da ya tuba, la ta hafa, la ta hafa da bata ɓuya ba. To alhamdulillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.